Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud dauke da kanin labarai.
Hukumar kunta manyan laifuka ta ICC ta kaddamar da bincike kan zargin cin zarafin bil'adama da ake yi wa gwamnatin Nicolas Maduro na kasar Venezuela. Kamfanin Facebook ya goge wani rubutu da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya wallafa a shafinsa. Gabanin addini a kasar Myanmar na zargin dakarun kasar da muzuna hukunciyoyin su.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da Najeriya ke fama da matsalar tsaro musamman a yankin arewacin kasar, masu shiga tsakani irin su Dr. Ahmed Abubakar Gumi na cewa hanya ɗaya da za a iya bi wajen shawo kan wannan matsalar ita ce a bi diddigin abin da ya haifar da wannan kalubale na tsaro tun farko. Yana mai cewa ayyana 'yan fashin daji a matsayin 'yan ta'adda ba ita ce mafita ba. Sannan za ku ji cewa gwamnatin sa kai don samar da tsaro gundumar Rani Bingu a jamhuriyar Nijar sun yi bacin dabo. Daga bisani kuma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki da ma da kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare. Kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara da kawo muku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta kaddamar da wani bincike a hukumance dangane da zargin da ake wa gwamnatin Venezuela karkashin mulkin shugaba Nicolas Maduro kan cin zarafin bil'adama. Babban mai shigar da kara a kotun ta ICC Karim Khan ne ya bayyana hakan a karshen ziyarar kwana uku da ya kai Caracas babban birnin kasar ta Venezuela, inda suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna tsakaninsa da shugaba Maduro. Wannan yarjejeniya za ta ba hukumomin kasar damar gudanar da bincike da kansu don tabbatar da hakikanin gaskiya kamar da ka'idojin kotun suka shimfiɗa, wacce ta kai ga kafa kotun ta ICC karkashin kulawar Majalisar Dinkin Duniya. Maduro ya ce ko da yake gwamnatinsa ba ta da masaniya kan wannan lamari, amma za ta gudanar da bincike don gano gaskiya da tabbatar da adalci dangane da abin da ya faru a kasar tare da haɗin gwiwar mai shigar da ƙara a kotun ta ICC. Gabanin hakan wasu 'yan kasar ta Venezuela sun yi gangamin kira ga Khan da ya gudanar da binciken zargin da ake yi na cin zarafin bil'adama a kasar. Wani sabon bincike na kasa da kasa da kaddamar ya gano cewa annobar COVID-19 ta rage iya adadin shekarun da ake tsammanin mutane za su yi a wasu kasashen duniya. Wata tawagar masu bincike da farfesa nazarin Islam na sashen nazarin kiwon lafiya a Jami'ar Oxford ya jagoranta ta yi nazari kan yadda aka samu sauyin yawan shekarun da ake tsammanin mutane za su yi a kasashe 37. Waɗanda suka hada da masu matsakaicin ƙarfi da masu hannu da shuni ta hanyar amfani da mizanin shekarun 2005 da 2019, inda aka kwatanta shekarun waɗanda suka mutu da daidai iya shekarun da aka yi hasashen za su yi. Binciken wanda aka wallafa a mujallar kimiyya ta BMJ ya gano cewa Rasha ita ce kan gaba wajen raguwar shekarun da aka yi tsammanin mutanenta za su yi, inda maza suka samu tawayar shekaru 2.33 sai mata da suka samu raguwar shekaru 2.14. A matsayi na biyu sai Amurka, inda maza suka samu raguwar shekaru 2.27 sai kuma mata da suka samu raguwar shekarunsu da shekara 1.61, yayin da Bulgaria ta zo a matsayi na uku. Masu binciken sun ce ba a saka mafi akasarin kasashen Asiya da Afirka da yankin Latin Amurka a cikin wannan bincike ba saboda rashin bayanai, abin da ke nuni da cewa akwai yiwuwar alƙalamansu su haura na waɗannan kasashe da aka yi binciken. Annobar COVID-19 ta halaka mutum sama da miliyan 5 tun bayan da aka gano ta a tsakiyar ƙasar China a shekarar 2019, inda Amurka ta kasance jagaba a yawan masu fama da cutar. Kamfanin Facebook ya ce ya goge wani rubutu da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya wallafa a shafinsa, inda ya kira ga al'umma kasar da su binne dakarun Tigray da ke barazanar mamaye babban birnin kasar yayin da yakin da ake yi ya cika shekara guda. A ranar Lahadi, Abiy Ahmed ya wallafa saƙon kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito. Wani sashi na saƙon Prime Minister wanda tuni Facebook ya goge ya yi kira ga al'umma kasar, inda ya ce alaki ne da ya rataya a wuyanmu, mu ga cewa mun sadaukar da ranmu a matsayinmu na 'yan ƙasar Ethiopia ta hanyar ɗaukan kowane irin makami. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla a gaida Mahmud Lalo kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotannin mu yayin da Najeriya ke fama da matsalar tsaro musamman a yankin arewacin kasar masu shiga tsakani irin su Dr. Ahmed Abubakar Gumi na cewa hanya daya da za a iya shawo kan wannan matsalar ita ce a bididdigin abin da ya haifar da wannan kalubale na tsaro tun da farko Sheikh Gumi ya kuma ƙara jaddada matsayarsa inda yace akwai buƙatar gwamnati ta yi tara a kokarin da take yi na ayyana ɗan fashin daji a matsayin ɗan ta'adda kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da suka yi da wakilin Isa Lawal Ikara
in bai hankali ba aka ce wai kawai ta bindiga za a yi maganin wani abu to muna tsoron kada ku su juye su zama ɗan ta'addan na gaske da yanzu ana ta'addanci amma ba ta addan gaske bane ne bambancin su kama suke suna neman kuɗi in har kisa ya zo to wani abu ne ya zo arede abu ne ya zo gitta amma shi dan ta'adda musamman yake so ya kashe mutane dan me dan baka yin aƙida shi to ya za a ce me yadda a zo a ce a shafa musu painting cewa domin IPOB na inyamurai gwamnati ta ce yan ta'adda ne amma duniya ba wanda ya karbi wannan kira turawa har yanzu mai da su yan ta'adda ba amma yanzu fakke ana sha yan ta'adda ne to ba su kadai ba duk wani bafulata ne na daji ya shiga uku
kina mallan kana ganin koda an faɗi wannan sunan abubuwa za su dagulgule ne
lalacewa za su ƙara yi yanzu kamar an dauke wuta an yi kaza ne sun gyaru ba su gyaru ba talauci an kulle mu kaya kasuwa ne ya gyaru bai gyaru ba
amma ana ganin hotuna gwamnati tana ikirarin cewa wannan rufe hanyar sadarwa da hana ana ta fadawa ana kashe su
ana fadawa da kashewa to su fa ana fadan inda suke kashewa rufe sadarwa ma ana hana faɗin da ake kashewa da ake sacewa misali yanzu ga yaran yawuri sai dai sun sako su ba ya kabo su ba garan battle din nan sai dai sun sako ba iya musu ba to ke mene ne nasara
wace hanya ce kake ganin kai za a abu da ta saba wannan wanda gwamnati take ta
abinda za a yi shine sai an bi sababin abun nan makiya yake fada da manoma sun ce mana wallahi in akwai ɗan sa kai ba su ba sulhu a wargaje ɗan sa kai a dauke su aikin ɗan sanda
sun yi saka
domin ba sa fada da yan sanda dan sanda muke shiga daji da su kasan mun nuna musu ba maganar sa kai yanzu maganar yan sanda ne ko ba ku kawo ƴaƴan ku musa yan sanda na ɗaya kenan na biyu duk al'ummar da kabari ba kula ba ilimi ba nuna kauna ma kawai to wallahi za ta yi adawa da kai mu rungume su mu yi musu makarantu mu taimaka musu mu taimaka dabbobin su insha Allah za ka ga mutum nan ta mutu
amma malam ka ji masu fargabar cewa koda an dawo da su jikin mutane tunda yanzu ba shanun da suka saba da su ko kuma sun saba da karban kuɗi yanzu ba su iya zama cikin lawa
za su iya ka shanun mana in ba shanun amma ba su shanun yanda ake ba manoma taki a sai maka a ba su shanu a yi musu burtali kullum shi san kishi to a yi musu mu'amala yanda aka yi wa ɗan Naija Delta mu'amala mana ai ba wani abu ne sabo
wasu malam suna tunanin kamar ƙara ƙarfafa mutane ne suna yin wani abu da a iya cewa musgunawa mutane kisa sannan kuma gwamnati ta zo ta kira su lallashe su suna ganin kamar an buɗe kofa wasu ma
ai lallashi ne na babba kamar yaro mai ji ka kira shi kallo mai lallashi wasa ce wani zai rashin ji a sannan kuma banda shi makiyayan ga yamma dan Najeriya da ake mu irin wannan mu'amala cikin abin da ke ga masa ko kan mashin aka zanka ko ta ɗan mota da ka zo da yan sanda soja shike na za a fito da ka ce shike nan kai kidnapper
wasu na magana cewa ai gwamnatin tarayya saboda shugaban kasa bafulatani ne ana ganin kamar a hakan ma yana goya musu baya ko kuma saboda sun ga shike mulki ma suke abin da suke
akwai masu cewa haka amma sun san ba ni goya a tambaye su a daji ba su taɓa wahala ba kamar lokacin shi ruga na aka jefa wa bomb matan su da yan su na ciki
yanzu na ga wata wannan ka saba da mutanen nan tunda ka je gurin su ba su ɗaya ba su biyu ka je matsalolin su da gwamnatin tarayya za ta sa ka jagoranci wannan magana ta sulhu za ka karba
a ya zama dole wasulhu hay Allah da yake ai sulhu wasulhu bainahum
wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya jima a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu yanzu kuma ga Muhammad ya dawo da karshen labaran duniya
Shugabannin addinai a kasar Myanmar na zargin dakarun kasar da musgunawa kungiyoyin su kusan kashi 88 cikin 100 na al'ummar kasar mabiya addinin Buddha ne yayin da sauran mabiya addinan da suka hada da Kiristoci, Musulmai da Hindu suka ɗibi sauran kasan Rotani na nuni da cewa kusan daukacin addinan kasar na fuskantar fushin sojojin waɗanda suka karbe ragamar shugabanci a wani juyin mulki da suka yi. Watanni tara bayan kifar da gwamnatin farar hula, kasar ta Myanmar ta fanjama cikin kangin rikicin siyasa tsakanin dakarun kasar da masu adawa da mulkin su. Kakakin sojojin kasar ta Myanmar Zo Min Tun ya musanta dukkanin zarge-zargen da ake wa dakarun kasar, musamman kansa mamman da ake zargin dakarun kasar na kaiwa wasu gine-gine. Kasar Ukraine ta nada sabon ministan tsaro a wani yunkuri na ganin ta karfafa dakarun kasar, yayin da take ci gaba da fama da rikice-rikicen ƴan aware da ke goyon bayan Russia. Oleksiy Reznikov, wanda lauya ne da ke da dan horo kan sha'anin soji, ya mai gurbin Andrei Taran da ya aje aikin a farkon makon nan saboda dalilin rashin lafiya, kamar da rotani ke cewa. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito cewa ƴan majalisar dokoki 273 ne suka amince da zaɓin Reznikov a majalisar mai mambobi 450 bayan zaɓinsa da shugaba Vladimir Zelensky ya yi.
Gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, wasu gwamnati an sa kai don samar da tsaro a gundumar Bani Bingu ta jihar Talabiri, cikin su har da magajin gari sun yi batun dabo bayan da an bindiga suka yi musu kwantan bauna a yayin da suke santiri a kewayen gari. Wakilin muryar Amurka a Yamai Salamu Muna Barma ya aiko mana da karin bayani.
Rahotanni daga karkarar ta Bani Bangu sun ce a yayin da suka furtumi wasu ƴan bindigar da suka kai farmaki a garin Bani Bangu a yammacin Talata ne, masu aikin sa kai da ke kan babura kimanin 40 suka fada tarkon mahara, waɗanda suka yi awon gaba da ayarin waɗannan barade, cikin su har da magajin gari, kafin daga bisani ya bayyana shi da wasu mutanansa. Jami'in kare haƙƙin jama'a a jihar Talabiri Ibrahim Mahmudu na bindigin sha'anin tsaro a yankin da ake kira iyakokin ƙasashe uku.
Mutanen Bani Bangu su da sun ga harka wannan ta fara tabarbarewa sun kai shirin su, su da kansu sun suke to su suna kare garin su duka. Sai waɗanga ƴan ta'adda sun ka shigo gari, to sai sun ka ɗauki injinan su sun ka kore su sun ka shigar da su har sun yi wajen kilomita hudu hakan da garin Bani Bangu, sun ka komo garin su don ka kwantan ɓauna ne waɗanga sun kai musu, waɗanga sun kai sun ka same su kenan, sun ka samu wajen mutum 35 ne, akwai cikin mutanen wajen mutum 5 da sun ka Allah ya tsirar da su da magashin gari a shi ma ya samu kanshi ya tsira.
Wannan shi ne karo na biyu da ƴan bindiga ke afkawa ayarin hukumomi akan hanyar su ta zuwa wani wuri a jihar Talabiri. Domin ko a tsakiyar watan jiya shugaban karamar hukumar Banki Lare ya ketare rijiya da baibai akan hanyarsa ta komawa gida daga garin Ayeru, abinda ke kara fayyace aniyar ƴan ta'adda a wannan yanki.
Kaga waɗannan ƴan ta'adda daga hutuwa daga Mali, wallahi in dai ba an sake dubara ba ce da waɗannan ƴan ta'adda a kawo mu da sojoji jirgi da kayan aiki wanda ya kamata, kuma ƴan ta'adda suna da drones waɗanda samari da suke nan kula da gari bai san haraka ba, don sojawa ya kamata da in su zaka gari ya kamata mutanen nan da sun kace suna kula da harakar gari su ya kamata a ba su koro su san yadda za su yi su ba su labari, tunda in suna aiki da waɗannan mutane suna faɗa musu inda mutanen nan suke.
Kawo yanzu ba wani martani daga bangaren hukumomi a dangane da wannan al'amari da ke faruwa makonni biyu bayan da majalisar dokokin ƙasa ta bayar wa gwamnatin Nijar izinin tsawaita dokar ta ɓaci a mafi yawancin gundumomin jihar Talabiri, cikin su har da gundumar Bani Bangu, wacce al'ummar ta bijirewa dokar hana zirga-zirgar babura, duk da cewa ana yi mata kallon karkarar da tafi ko ina hadari a jihar Talabiri saboda kusancin ta da yankin da ƴan ta'addan Mali ke da sansani. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a kai da Sule da wannan rahoton. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wato lafiya uwar jiki da wakiliyar mu Hawwa Umar ke shirya mana.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata muna tattaunawa da Dr. Abdullahi Bula Magarba game da allurar rigakafin corona sai kuma lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki. A wannan makon za mu ci gaba da tattaunawa ne da shi don jin yadda rigakafin take aiki da kuma wasu sauran muhimman bayanai. Likita barka da warhaka.
Assalamu alaikum, barka da yamma Hajiya Hauwa.
To tunda wannan cutar takan sauye kama har ta shiga jikin mutum, shin rigakafin kenan za a iya cewa wacce take nan a wannan lokacin ita kadai take ita wannan nau'in zai iya kare ka tunda takan canja nau'i ko takan canja salo ta shiga jikin mutum?
Gaskiya wannan tambaya sai wani munci. Wato ba haka bane. Wato akwai abin da ake cewa kaman generic, kaman a ce skeleton. Kin gane? Kaman yanzu ai mu mutane ne. Ni mutum ne yake mutunci amma ke mace ce ni namiji ne kin ga kawai wani abu ne ɗaya ko biyu ga mutum amma ainihin abubuwan mu da yawa kin ga ɗaya ne kina da baki kina da baki kina da ido ina da ido saboda ka abin da halaka baki zai halaka ido ko zai halaka ciki duk muna da shi to saboda haka shine bambanci da ake samu dan kadan ne saboda haka daga kafin nan yana yawo duk nau'ikan kwayoyin cutar corona ina tabbatar miki da wannan kawai dan bambanci kadan ne wanda ke ba hayyar tasiri
to har yanzu dai saboda ɗan Najeriya wasu suna ganin ba a samu isasshen wayar da kan ɗan Najeriya ba shi yasa har yanzu ake tafafatawa da su wajen karban allurar nan kuma suna ganin kamar allurar da da ake kawo mana daban ne da na kasashen turawa dalili kuwa shine idan aka je wata kasa ko idan dan Najeriya yanzu ya tafi a wata kasa ko da ya nuna takardar shedar cewa yayi rigakafi a kasar sa Najeriya to su kasar nan da yaje ba ta yadda da wannan rigakafin sai ta sake yi masa tasu ko kuma wata to me zaka ce game da haka
Hajiyawa wannan magana ba gaskiya bane ina tabbatar miki wannan magana ba gaskiya bane na farko dai ai rigakafin corona dai ba mu yanta a Najeriya wanda muke amfani da ita ina tabbatar miki ita ce ake a Ingila ita ce ake a America ita ce ake yin ta a Germany ita ce ake yin ta a India
ai shi yasa ɗan Najeriya ma suke da kukwanto akan wannan saboda mu dai ba mu allurar anan daga kasashen turawan ake kawo mana to me yasa idan kai tafiya wata kasa sai su ce sai sun maka tasu ta can
ba gaskiya bane ina faɗa miki wannan siyasa ce ta duniya kuma an riga an warware wannan ina tabbatar miki rigakafin mu yanzu an yadda da shi a America an yadda da shi a Ingila an yadda da shi a Germany ina tabbatar miki da wannan ai da farko din aka ce cewa idan ka fita daga Najeriya an ka je ka sai kai kwana 10 ya killa cewa da mu muka ce sai mu ma haka in suka zo haka za a yi kin ga yanzu sun dawo sun ce to shikenan a zo a lafiya ina tabbatar miki siyasa ce ta duniya amma su ba gwamnatin Ingila ta ba mu taimakon allurar AstraZeneca America ta ba mu AstraZeneca sannan kuma ta zo ta ba mu Pfizer kuma akwai Johnson & Johnson da muka siyo wanda yake shi ma kamfanin America ne yake yi wanda yake zuwa South Africa haka shi ma AstraZeneca nan da yake Ingila ce ta kuma kuma kamfanin yake a India saboda ka allurar rigakafin nan duk shine ko ina kika je shine kuma process da yake cewa process wato kamar katin mu yana nan da akwai da QR code a jikin sa shi yasa idan duk mutumin da aka yi allurar rigakafi muna son wannan katin ya rike shi kuma ya dauki hoton sa a waya sannan kuma ya photocopy din sa ya ajiye wannan akwai wani bangare na QR code da yake cewa QR code wani mai dan gida-gida haka kaman yace kaman tafi tsutsa haka to duk lokacin kika sake mara ki a waya kika dauka duk nan muke duk abin da aka mutum da lokacin da aka muke na daya allurar rigakafi na daya da rigakafi na biyu da sunanki da ka hadda hotonki zai fito duk in zaka yi duniya kuma allurar mu ta yadda kamar yadda muka yi press briefing a ranar Litinin tare da minister na faɗa duniya rigakafin mu is credible kuma is accessible anywhere in the, on the planet
to har yanzu da yawa ƴan Najeriya suna ganin cewa hukumomi musamman ma irin hukumar ku ta lafiya matakin farko ana ganin cewa an gaza wayar da kan jama'a akan wannan allurar shi yasa har yanzu mutane da dama suke da shakku akai shin daga yanzu wani mataki kuka dauka wajen ƙara fahimtar da jama'a akan wannan allurar ta rigakafin coronavirus
wannan ainihin kalubale ne wanda yake ba wai bangaren corona kadai ba duk wani abu da zaka yi wa jama'a to dole ne ka samu kalubale a gare shi kuma dole ne sai ka sa cikin hikahiyar da jama'a za su fahimta ki tuna Hajiya wai da muka yi aiki aiki da polio kusan shekara 30 muke muna fama da polio mutane babu irin yarfe babu irin bice da kulli babu abin da ba a ce mana ba a ce mana agents ne na America agents ne na waye mun zo mu hana haihuwa babu abin da ba faɗa mana ba amma yau ina polio a Najeriya sanadiyar ma kore polio a Najeriya ya sa ma Afrika ma gaba daya ba ta da polio to yanzu a dawo kan corona din wato yaɗa bayanan ina tabbatar miki aiki ne wanda yake ba karmi ba muna aiki da sarakuna muna aiki da malamai muna aiki da kungiyoyi kala-kala akalla mun yi bita ga kungiyoyi kusan sama da 120 kuma kullum muna yi kuma ina tabbatar miki zaki ji gidajen radio zaki ji ko ina ana ta bayani akan mutane amma kuma kin san ne da dan Najeriya yake baki ma shi in bai ga abu an ce yana kisa take a ce gashi nan ko wannan ya kashe ko kuma gashi an kwanta ana wahala ba za su dauka cewa wannan abun ba fulshe mu Allah ne taimake mu mun gode wa Allah bazan ba za mu yi fatan cewa wai tare dan saboda mutane su fari da karbi corona mu ce mutane su mutu ba ba fatan mu kenan ba mun gode wa Allah ga Allah ya sa ta zo mana da sauki wannan Allah ne kawai kawo mana wallahi ba dan aikin mu ba ba kuma wannan wani kokarin mu bane kawai Allah ne ya taimake mu amma ina tabbatar miki yanzu kiji labarin India akwai lokacin ta kashe mutum 4000 rana daya a India 4000 lokaci daya to ai hagan da a ce wannan abu zai da ku a Najeriya ai ba yan fada mutum ma cewa ga rigakafin ninka je kai dan mi dan sun gani kai tana kisa to ba fata muke ce kisan ba amma muna bakin kokarin mu yanzu magana da yake muke ba mutane ma wato directors duka ana Lagos dan saboda yadda za a yi tabbatar da cewa an wayar da kan mutane an ji an yi ba an zabi Lagos ba wajen saboda wai ba ma san wani wuraren a saboda Lagos cibiya ce ta yadda shiga da fita na duniya ya fi zuwa Lagos sannan kuma a kuri ne wanke da cinkere yake da cinkoso akalla muna sa ran zamu mutum wajen miliyan 4 a Lagos shi yasa muka bada ƙarfin mu akan Lagos dan aje a samu yadda za a fada da cibiyoyin za a kafa cibiyoyi a wuraren da yawa yadda za a zo a lura nan kuma sannan sai a kula da sauran jihohin da suke makwatar Lagos kamar Ogun da Oyo sannan kuma mu zo mu ci gaba amma na tabbatar muke da cewa kullum muna fama yadda za a yi to amma aiki ne wanda yake ba na mutum ɗaya ba aiki ne wanda ya shafi kowa har da ku kuma na tabbatar ana sauraron ku saboda haka a ci gaba da yaɗa mutane a ci gaba da faɗa mutane lalle corona nan na farko dai gaskiya ce na biyu kuma akwai ta na uku tana sa jinya na hudu tana yin kisa kuma na biyar rigakafi akwai shi kuma gashi nan kuma rigakafin nan kyauta ne ko ina ka je ka gwamnatin ta shirya cewa lalle kowanne dan Najeriya wanda matsayin shi yake samu allurar nan an bashi allurar nan akwai wanda muka saya da kuɗin mu akwai wa'anda gwamnatoci suka taimaka mana ta shirin kungiyoyi da ake cewa COVAX facility saboda haka yanzu magana nake miki muna da akalla muna da doses wanda ke sama da miliyan 9 a kasar nan saboda haka kuma duk wannan alluran dan kasa aka samuwa kuma za a kai su ko ina ba mutane saboda haka ina sake faɗa mutane cewa alluran nan akwai su alluran nan kyauta ne saboda haka ba ma son mu ji labari ko kuma wani a ce gashi nan wai saboda ya tabbata allurar corona ya biya ko kuma a ce mutum ya je ice wai a bashi kati ba tare da musu allurar nan ba wannan abu ne wanda yake bashi da kyau wannan yana bata sunan kasar mu a ce mutum ya fita a Najeriya ka tafi wuri bayan kati ya nuna cewa wai an maka corona allurar corona sannan a jihar kana da corona to haka yawanci shi yasa muka kafa wani muke cewa wata joint task force wanda yake committee ne wanda yake akwai DSS a ciki akwai ICPC a ciki akwai NAFDAC a ciki mu muna ciki akwai state mutanen jiha ciki sannan kuma akwai mutanen sarakuna a ciki wanda duk wanda muka kama ina tabbata miki cewa ba za mu bari a bata sunan kasar mu ba ba za mu bari a bata mana aiki ba wannan muna yi kuma kullum muna fama a fadakar da mutane lalle mutane suka bude lonar corona din nan
ta masha Allah masu sauraron mu da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a madadin likita da muka kasance tare da shi inda yayi mana cikakken bayani ko kuma karin bayani da kuma karin fahimtar da ƴan Najeriya akan ita wannan allura ta corona kuma da fatan an ji shawarwarin da ya bayar da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya da gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani mu kasance lafiya to masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aika mana ta hanyar email
zan mu fara ne da sakon Kabiru Abubakar Bulan Yaki da Baffa Haruna Bajoga da alƙali Manu Sidin Wada Billiri wadanda suka ce ko kadan ba hurumin kungiyar dattawan Ibo bane cewa kada gwamnati ta tura jami'an tsaro kasar a wani yanki domin ko gwamnatin kasa ita ce take da ikon yin abin da ta ga dama a cikin kasar ta dan haka jihar Anambra da gwamnati ita ce za ta tura jami'an tsaro tana da hurumin yin hakan dan kare masu zabe sai kuma sakon Mahmud Saliu kauran namo da Zamfara wanda ya ce hakika sanya haraji ga wasu manoma da ƴan bindiga suka yi a jihar Zamfara wani babban kalubale ne ga gwamnatin jihar ta Zamfara da ma gwamnatin tarayyar Najeriya
kuma ya kamata a maida layukan sadarwa domin katse su ba shi da amfani. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rajau wanda yace batun gaskiya akwai loje cikin nadi game da katse layukan waya da wasu joyi suka yi a Najeriya. Ganin yadda hakan bai hana ƴan bindiga ci gaba da cin karansu ba babbaka ba, to ila amfanin ba dubare Allah ya kyauta. Sai kuma sakon Yahaya Danno Azare da Namero Umar Makera tare da Umar Abubakar Odoji Azare wadanda suka ce saji tsohon shugaban hukumar kula da tashoshin ruwa na jihar Kano, hakan wani abun jimami ne. Muna kira ga jami'an tsaron jihar da su gaggauta ceto rayuwarsa daga hannun waɗannan ɓarayi. Sai kuma sakon Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya wanda yake assalamu alaikum VOA Hausa, gargaɗi da jan kunne da shugaba Buhari yawa masu tallata shi kan tazarce, hakan yayi daidai domin a gaskiya yadda ƴan Najeriya ke cikin halin niyyarsu babu wanda zai amince ko ya yarda da tazarce jiki magayi. A ƙarshe sai sakon Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Saban Gida da Malam Hassan Sule Tankarkar a jihar Jigawa wadanda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika ya kamata gwamnatin jihar Lagos ta dauki matakin tantance ingancin injiniyoyin da ya kamata suna bada umarni da kula da gina benaye a jihar, duba da yadda ake samun yawaitar rushewar benaye domin kare rayukan al'umma.
Makarkarar shirin namu ga Muhammad da takaitattun labarai.
Gabanin addini a kasar Myanmar na zargin dakarun kasar da musguna hukungiyoyin su. Kusan kashi 88 cikin 100 na al'ummar kasar mabiya addinin Buddha ne, yayin da sauran mabiya addinan da suka hada da Kristoci, Musulmai da Hindu suka dibi sauran kasan. Rotani na nuni da cewa kusan daukacin addinan kasar na fuskantar fushin sojojin waɗanda suka karɓe ragamar shugabanci a wani juyin mulki da suka yi. Watanni tara bayan kifar da gwamnatin farar hula, kasar ta Myanmar ta fanjama cikin ƙangin rikicin siyasa tsakanin dakarun kasar da masu adawa da mulkin su. Kakakin sojojin kasar ta Myanmar Zaw Min Tun ya musanta dukkanin zarge-zargen da ake wa dakarun kasar, musamman kan samaman da ake zargin dakarun kasar na kaiwa wasu gine-gine. Kasar Ukraine ta nada sabon ministan tsaro a wani yunkuri na ganin ta karfafa dakarun kasar, yayin da take ci gaba da fama da rikice-rikicen ƴan aware da ke goyon bayan Russia. Alexey Reznikov wanda lauya ne da ke da dan horo kan sha'anin soji ya mai gurbin Andrei Taran da ya aje aikin a farkon makon nan saboda dalilai na rashin lafiya kamar da rahotanni ke cewa. Kamfanin jilancin labarai na AP ya ruwaito cewa ƴan majalisar dokoki 273 ne suka amince da zaɓin Reznikov a majalisar mai mambobi 450 bayan zaɓinsa da shugaba Vladimir Zelensky ya yi.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci, sai kuma can anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji kuma Mahmud Lalo da ya tiya na gabatarwa da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku, sai kuma mun hadu a shirinmu na dare.